الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 18 ga watan Shawwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 3 ga watan 8 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi ne ba da fi yan tambayoyi sukan iya gabata. Wai tambayar dan uwa, aljannar da Allah ya yi alkawari ga muminai shine ke cewa wai aljannar da ake shigar da ƴaƴan Adam ita ce za a shigar da aljannu? Amsa sai mu ce na, saboda babu wani dalili da ya bambanta cewa aljannar da Allah ya tanada ma ƴaƴan Adam daban ta aljannu daban. An gane ko? Da muminai na ƴaƴan Adam da muminai na aljannu gaba ɗaya a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai shigar da su aljanna, tare da cewa a wannan rayuwa ta duniya Allah bai ba mu idaniyar da take da ikon ganin aljanna, amma a lahira abu ne wanda yake mai sauki ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Mutane da aljannu junansu zai ga juna. A nan duniya ne ba mu da ikon ganin aljannu, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna. Shi Iblis da rundunarsa Ubangiji ta'ala ya ce suna ganin ku, ta inda ku ba kwa iya ganinsu. Domin asalin ita kanta kalima ta aljin kalima ce wadda take fa'idantar da ɓoyewar abu, kamar yadda Larabawa suka ce duk kalimar da ka samu jimun da nun a cikinta, to abinda take nunawa ɓoyewa. Don haka ɗa idan yana cikin cikin mahaifiya kafin a haife shi, abinda ake faɗa masa shine janin. Me yasa? Saboda ido baya hango shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza antum ajinnatu fi butuni ummahatikum, ku tuna lokacin da kuke jinjirai wato a cikin cikin uwayenku mata. Don haka ita kanta aljanna ba a kiraye ta ba aljanna, domin idaniya ba ta ganinta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu. Don haka garkuwa ake kiranta junna. Me yasa? Saboda ta kare gangan jikin mayaki, balantana abokin gaba ya soke shi da mashi ko ya halbe shi da kibiya ko ya sare shi da takobi. Dan haka anan in an bambanta dole sai an zo da dalilin da ya bambanta. Aljannar da Allah ya yi alƙawarin shigar da ƴaƴan Adam waɗanda suka bauta masa suka kadaita shi a cikin ibada. To haka aljannu waɗanda suka kadaita shi a cikin ibada ita ce Allah zai shigar da su. Wannan hadisi yana nuna cewa tsayuwa Arafa tana daga cikin mafi girman duk wasu ayyuka na hajji, kamar ma yana nuna hajji gaba ɗaya. Tsayuwa Arafa gaba ɗaya ita ce hajji, in babu tsayuwa Arafa ba hajji. Wannan hadisi abin da yake tabbatarwa tsayuwa Arafa rukuni ce daga cikin rukunin hajji. Duk wanda ya yi hajji bai tsaya ba a Arafa ba shi da hajji. Don haka malamai suka kilga tsayuwa Arafa rukuni ne daga cikin rukunin hajji domin wannan hadisi. Alhajju Arafa. Maza Allah ya ce tsayuwa Arafa ita ce hajji, kamar yadda ya ce addinun nasiha, nasiha ita ce addini. Kamar yadda ya ce addu’a huwa al-ibada, addu’a ita ce ibada. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta’ala, wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen saki. Yau za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu da idda. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen idda. Lafazin al-idda za ka yi masa wato ainihin za ka yi masa wato kasra, ka ce al-idda, wanda ainihin kalimar an ciro ta ne daga al-adad. Idan aka ce al-adad wato shine kenan kididdiga da lissafi. Me yasa idda aka bata wannan suna ake cewa idda? Saboda zamanin idda zamani ne wanda yake a lissafe a kididdige. An gane ko? Kenan asalin kalimar idda an ciro ta ne daga al-adad. Idan aka ce al-adad shine lissafi da kididdiga, don haka in aka ce idda kenan kididdiga da lissafi akan wani abu da Allah ya shir'anta, wanda a shir'anci in aka ce idda kamar yadda malamai suka faɗa suke cewa shine ismun li muddatin tatarabbasul mar'a an tazwiji ba'da wafati zawjiha aw talaqiha bil wiladati aw bil aqra'i aw bil ashhur. Wato suna ne na wani zamani da mace za ta yi jira. An gane ku? Za ta yi jira har lokacin wannan ya wuce, ba za ta yi aure ba bayan mutuwar mijinta ko saki da ya mata. Wato sai an kai kenan lokacin da ta aihu ko kuma ta yi jini ko kuma ta lissafa wasu watanni. Don haka suka ce kenan ismun li muddatin tatarabbasul mar'a an tazwiji ba'da wafati zawjiha aw talaqiha bil wiladati aw bil aqra'i aw bil ashhur. Kenan suna ne na wani zamani da mace za ta yi jira gabanin yin aure bayan mutuwar mijinta ko saki da aka mata, sai ta kai lokacin da ta aihu ko ta yi jina ne ko kuma wato shine ta kirga wasu watanni. Ita idda abu ce wadda take da asali a cikin Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma malamai sun yi ijma'i akan cewa idda abu ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma wato bayansa mata waɗanda suke murine. Asali daga cikin Alkur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Ubangiji ta'ala ke cewa matan da aka sake su su yi jira ga kawunansu, thalathata qurun, wato jini uku, ko kuma ka ce tsarki uku. Duk macen da aka sake ta, a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da cewa baya halatta ta yi aure, wato sai ta yi tsarki uku ko kuma sai ta yi jini uku, domin lafazin ƙuru jam'i ne na ƙar. Wannan ƙar yana ɗaukan ma'ana biyu: ma'ana ta farko shine jinin al'ada, ma'ana ta biyu wato shine tsarki. Don haka malaman da suka ɗauke shi a matsayin cewa jinin al'ada ake nihi, idan aka saki mace idan ta yi jini na farko ta tsarkaka, ta yi jini na biyu ta samu tsarki, to in har mutum yana da nihin dawowa da ita, to kada ya sake ta fara jini na uku. Idan ya sake ta fara jini na uku, to ta masa nisa, ba maganar ya dawo da ita. Wanda ku suka tafi akan cewa al-qarr abinda ake nihi tsarki, idan aka saki mace ta yi jinin al'ada na farko ta tsarkaka, ta yi jini na biyu ta samu tsarki, idan ta fara jini na uku, to kada ya sake ta gama, in ta gama ta masa nisa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Ubangiji ta'ala ya ce matan da aka saka su yi jira ga kawunansu, wato jini uku ko kuma kace tsarki uku. Wannan aya ita ce asali akan cewa idda abu ce wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma mata. Dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa, za mu ga kaɗan daga cikinsu a ƙarƙashin wannan babi. Don haka malamai kuma sun yi ijima'i, domin abu ne wanda Allah ya tabbatar mana da shi a cikin Alkur'ani, haka a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu saɓani a wajensu. Tare da cewa duk wani abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke shir'anta ma bayinsa na yi ko na bari, to akwai hikima. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shir'anta yin idda saboda wasu hikimomi. Na daga cikin hikimomin, hikima ta farko shine domin a tabbatar da wato kubutar mahaifa. An gane ko, a tabbatar da cewa babu dan wani a cikin mahaifarta. Me yasa? Saboda kada dangantar jama'a junansu da juna ta gauraya. Saboda kasancewar mace tana gane tana da ciki ko ba ta da ciki idan ta ketare wata. Da haka Ubangiji ta'ala ya shar'anta idda. Idan aka saki mace, to ba maganar ta yi aure sai ta ga jini uku. An gane ko? Kenan kaga shi kwa a ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da mata, galibi mace in tana da ciki ba ta al'ada. Kaɗan ne akan samu wasu daga cikin mata suna da ciki su yi al'ada, amma mafi yawan mata idan suna da ciki ba sa al'ada. Don haka kenan idan jinin al'ada ya zo, an tabbatar da cewa kenan mahaifarta ta tsarkaka, ma'ana babu dan wani a ciki. Wannan ita ce hikima ta farko kenan, ma'rifatu bara'atir rahim, wato shine sanin kubutar mahaifa, a tabbatar da cewa kenan babu dan wani a ciki. Hikima ta biyu daga cikin hikimomin da Allah ya shar'anta idda, wato shine dan a ba ma'aurata damar, wato shine koma rayuwa ta aure, in har sun ga cewa ci gaba da wannan aure shine ya fi alkhairi. Inda a ce mace a yanzu idan aka sake ta, ya halatta zuwa jimawa idan ta samu wani miji ta yi aure, to da kasancewar rayuwa za ta yi kunci. In ma ya kasance shi mijin ya yi nadama akan wannan saki da ya mata, ko ita ta yi nadama, to amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya shir'anta idda. Me yasa? Saboda a ba su dama, kenan in sun ga cewa durewa akan yin wannan ci gaba da wannan aure fa alkhairi sai kowa ya dau hakuri a mai da jakadu dan haka ubangiji ta'ala ya shir'anta idda kaga kasancewar kamar yanda bayani zai zo nan gaba in mai jini ce sai ta yi jini uku in ba ta jini sai ta kirga wata uku kaga duk fusatar da za ka yi ko ita fushin da za ta yi kafin wannan lokaci ya wuce mutum yakan iya hucewa to dan haka kenan ubangiji ta'ala ya shir'anta idda ba dan komai ba dan a ba ma'aurata dama domin su koma ci gaba da rayuwarsu ta aure in har sun ga yin haka ke shi ya fi alkhairi sannan hikima ta uku abu ne sananne maslaha ta aure wato ba ta cika sai gaba daya da miji da mata kowanne ya tabbatar da kansa a bisa dawwamar da wannan alaka ta aure a bayyane ma'ana in har wani abu ya faru wanda ke wajabta shine rabuwar aure to ba rabuwar aure ba za ta tabbata ba dole sai an tsaya an yi jiran wani zamani wanda kowa zai dandani uku ba ya san da cewa akwai wani abu wanda yake na kunci da ya fada a cikinsa wanda zai iya sanya shi na dama akan wannan rabuwa da aka yi misali a yanzu idan miji da mata suka rabu za ka ga ita matar ta shiga cikin wani hali wanda yake na kunci kuma shi ma zai shiga cikin wani hali wanda yake na kunci wannan kunci da suka shiga wannan zai kai su zuwa yin nadama in laifinta ne kaga za ta iya dawowa ta nemi yafiya ta nemi gafara wato a koma kasancewar in shi laifinsa ne zai iya yin nadama akan wannan to dan haka kasancewar waɗannan kaɗan ne daga cikin hikimomin da Allah subhanahu wata'ala wato ya shir'anta mana idda ita idda kala hudu ce farko akwai idda wato da jina ne ma'ana shine ta yin jinin al'ada wanda mace in an sake ta to baya halarta ta yi aure sai ta yi jini uku kamar yadda bayani ya gabata akan waccan aya wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru nau'i na farko kenan idan mace mai yin jinin al'ada ce idan aka sake ta to baya halarta ta yi aure sai ta yi jini uku nau'i na biyu shine yin idda game da lissafa watanni wannan ku na kasancewa ga matar da ta yanke kauna game da zawar jinin al'ada saboda dattijantaka ko kuma yarinya wadda bata fara jinin al'ada idan aka sake su to za su lissafa wata uku daga ranar da aka sake su kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wallahi ya isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid wannan shine nau'i na biyu kenan yin idda da watanni shine wata uku kenan ga matar da aka sake ta wadda ta daina yin jinin al'ada ko wadda bata fara ba sannan nau'i na uku shine iddar macen da mijinta Allah ya masa rasuwa duk matar da Allah ya ma mijinta rasuwa daga ranar da mijinta ya mutu to ta shiga idda wannan idda kuma za ta lissafa wata hudu da kwana goma kwana 130 kenan wata hudu da kwana goma shine abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya shir'anta na idda ga duk matar da Allah ya ma mijinta rasuwa a matsayin ta na diya in bai wace wata biyu da kwana biyar kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra nau'i na hudu shine iddar mace mai ciki duk matar da take da ciki idan aka sake ta ajalin gama iddar ta shine haife cikin ta kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahun mata masu ciki ubangiji ta'ala yace ajalin gama iddar su haife cikin su idan a yanzu mutum ya saki mace da ciki bayan sakin da ya mata daidai da kyautawar ido idan ta aihu shikenan ta gama idda. In a yanzu ma ta samu wani miji akan iya daura mata aure, sai dai ba zai kusance ta ba sai ta gama jinin biki. To illa kasancewar wannan kenan nau'in idda kenan guda hudu ce, tare da cewa akwai idda ta macen da ba a shiga daki da ita ba, duk matar da ba a shiga daki da ita in saki ne aka mata, to wannan ba maganar idda akan ta. Idan mutum ya auri mace kafin ya kusance ta ya sake ta, to ba maganar idda. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke fada, ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha. Al-aya. Ubangiji Ta'ala yake cewa, ya ku mu'minai, idan kuka auri mata mu'minai kuka sake su kafin ku kusance su, Ubangiji Ta'ala yace fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha, ba ku da wata idda akan su da za su yi. Idan mutum ya auri mace a yanzu kafin ya kusance ta ya sake ta, bayan sakin da ya mata da minti ɗaya, in an samu wani sabon mijin akan iya ɗaura mata aure, ba maganar ta yi idda. To amma idan aka auri mace kafin a kusance ta, in Allah ya ma mijin rasuwa, to wannan akwai idda akan ta, idda kenan ta mutuwa shine ta kaba. An gane ku? Domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kenan anan mu gane, matar da aka aura ba a kusance ta ba, in sakin ta ne aka yi ba maganar idda akan ta, amma in mijinta Allah ya masa rasuwa, to wannan mutuwa da yi tamkar ya shiga daki da ita ne, dole ne za ta yi idda, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da haka, wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Amma duk matar da aka shiga daki da ita, to in mai yin jinin al'ada ce kamar yadda bayani ya gabata, za ta yi jini uku. In ba ta jinin al'ada saboda dattijantaka ko yarinta, to za ta lissafa wata uku. Idan kuwa mai ciki ce, haife cikinta shi ne wato gama iddarta. الحديث العشرون بعد الثلاثمائة عن صبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا رضي الله عنه فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلن تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بأكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكه حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت صبيعة رضي الله عنها فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. مالم الله يجي أنسى كيف أه ونن حديثي نينا دريب أكداشر رواية سبيعة الأسلمية. لفظ سبيعة كمر يندى ابن الملكين الله يجي أنسى أشكل التافنسى الإعلام بفوائد أمدة الأحكام. Ke cewa Subai'a tasgir ne na Sabu'a. Idan aka ce Sabu'a, wato ita ce zakanya kenan. An gane ko? Ta matar zaki, kamar yadda al-Imamu al-Jawhari Allah ya ji kansa ɗi daga cikin malaman lugha yace subai'a tasghir ne kenan na sabu'a idan aka ce sabu'a shine zakanya subai'a kenan yar zakanya wato shine yake cewa daga subai'a al-aslamiyya Allah ya kara mata yadda annaha kanat tahta sa'd ibn khawla wato tana karkashin sa'd ibn khawla ma'ana matarsa ce shi ko sa'd ibn khawla Allah ya kara masa yadda yana daga cikin banu amir ibn lu'ay ma'ana kabilar sa kenan wa kana mimman shahida badr yana daga cikin waɗanda kuma suka halarci yakin badar wanda wannan wani matsayi ne wanda wasu daga cikin sahabbai suka ribanta da shi fatuwfiya anha fi hajjatil wada ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarsa gabarin matarsa subai'a wato a shekara ta hajjin bankwana ma'ana a lokacin da aka je makka hajjin bankwana a can Allah ya masa rasuwa wahiya hamil wato a lokacin nan tana da ciki an gane ko a lokacin nan ita subai'a tana da ciki Allah ya karbi rayuwar mijinta sa'ad shi ne yace falantan shab'an wa ba'at hamlaha ba'da wafati wato bata yi latti ba take yanke sai ta aihu bayan mutuwar mijinta ma'ana ba a dau lokaci mai tsawo sai ta haihu shi ne yace falantan shab bata yi jinkiri ba an waba'at hamlaha ba'da wafati wato ta haife cikin da take dauke da shi bayan mutuwar mijinta falamma ta'allat min nifasiha lokacin da ta tsarkaka game da jinin biki me za a yi tajammalat lil khubab sai ta yi ado ta yi kwalliya domin masu neman aure waɗanda suke kawo takararsu wannan ya zo wannan ya zo me za a yi sai ta yi ado fa dakhala alaiha abu sanabil ibn ba'kak wato a lokacin nan akwai wani daga cikin sahabbai shine abu sanabil ibn ba'kak sai ya shiga wajenta shi kuma rajulun min bani abdiddar yana daga cikin kabila ta banu abdiddar fa qala laha sai yake fada ga subai'a yace mali araki mutajammila yace yake subai'a yaya nake ganin kin yi ado alhadi mijinki ko Allah ya masa rasuwa yace la allaki tarjinan nikah yace me yuwa dai kaunar yin aure kike so ki a iya abin da ya fahimta tunda ta yi kwalliya ta yi ado shine sai yake mamaki yace mali araki mutajammila me yasa naga dukkin yi ado la allaki tarjinan nikah yace watakila dai kina da nihin yin aure wallahi ma anti binaki yace na rantsi da Allah baki ba maganar aure hatta ya murra alaiki arba'atu ashhurin wa ashhur yace sai idan wata hudu da kwana 10 ya wuce gare ki maganar aure ma bata taso ba me yasa saboda shi a iya masaniyar sa tunda Allah ya faɗa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'atu ashhurin wa ashhur wannan aya ita ce babban dalilin shi wanda ya kafa mata hujja akan cewa maganar ta yi aure ma bai mata so ba sai ta cike wata hudu da kwana 10 to ita kuma subai'a me yasa ta yi ado saboda tana da masaniyar cewa duk macen da take da ciki ajalin gama iddar ta shine haife cikin ta domin ubangiji ta'ala ya ce wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yab'ana hamlahun mata masu ciki ajalin gama iddarsu wato shine haife cikinsu don haka da ta aibu ma kawai sai ta yi ado mazaurai suka ringa kawo farmaki qalat subai'a subai'a Allah ya kara mata yadda sai ta faɗa take cewa falamma qala li zalik lokacin da Abu Sanabil ya faɗa mana haka cewa ba ni ba magana aure sai nayi wata hudu da kwana 10 jama'atu alayya siyabihi na amsai tace sai na tattara tufafina na dinke su wato lokacin da na kai marici fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an zalik nayi masa tambaya nace ya rasulullahi kaji kaji muji na Allah ya masa rasuwa kuma na aihu bayan na aihu na tabbata cewa na gama idda na ci gaba da yin ado amma na fara hira da bazaurai Abu Sanabil yazo yace ba ni ba maganar aure sai na cike wata hudu da kwana goma yaya fa aftani tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bani fatawa ji anni kad halaltu hina wa ba'tu hamli cewa ni na gama idda tun lokacin da na haife ciki na an gane ko lafazin halaltu ai qadaitu al-idda tuntuni na gama idda hina wada'tu hamli a lokacin da na haife ciki na wa amarani bin tazwiji in badali manzon Allah ya umarce ni cewa in yi aure in har na ga ina son aure a yanzu ba laifi bane Ibn Shihab az-Zuhri Allah ya ji kansa yace wala araba asan anta tazawwaja hina wada'at yace ni bana ganin wani laifi mace mai ciki ke aure a lokacin da ta haife cikinta wa in kanat fi dami ha koda tana cikin jinin biki bata gama ba ghayra annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tadhur sai dai mijinta ba zai kusance ta ba sai ta tsarkaka sai ta gama wannan jini na biki saboda jini na biki da jini na al'ada gaba daya su hukuncin su daya baya halatta mutum ya kusanci mace a cikin wannan yanayi a takaice wannan hadisi na nuna mana yanda ita wannan mata Subai'a al-Aslamiyya Allah ya kara mata yadda mijinta ya mutu ya barta da ciki bata dau lokaci ba bayan mutuwar mijinta ta aihu bayan ta aihu kenan ta yi kulliya ta yi ado domin tana da masaniyar cewa iddan mai ciki wato shi ne gama a haife cikinta amma tare da cewa shi Abu Sanabil akan rinjayen zatansa domin shi yana da aya da take nuna duk matar da mijinta Allah ya masa rasuwa sai ta cike wata hudu da kwana goma sannan za ta yi ado to amma bata ya sakankance ba game da abin da ya faɗa mata me yasa saboda tana kai kawo saboda ita tana da masaniyar cewa ita ta gama idda dan haka anan sai ta je ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa saboda Abu Sanabil dan ya karfafa mata hukuncin da yake faɗa mata sai da yi mata rantsuwa da Allah cewa wallahi ma anti binaki yace ina rantsuwa da Allah baki wato ba maganar aure hatta ya murra alayki arba'atu ashhurin wa ashr dan haka kenan wannan rantsuwa da ya mata yana tabbatar mata shine sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta fatawar cewa tun lokacin da ta haife cikinta ta gama idda dan haka in tana son yin aure a yanzu ma tana iya yi a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana iddar mace wadda Allah ya ba mijinta rasuwa in tana da ciki wato haife cikinta an gane ku menene ya tabbatar mana da haka shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata kada halaltu hina wa ba'tu wannan kada halaltu hina wa shine kada bi anni kada halaltu hina wa ba'tu hamli manzon Allah ya bani fatawa fa aftani bi anni kada halaltu hina wa ba'tu hamli manzon Allah ya ban fatawar cewa tuntuni na gama idda tun a lokacin da na haife ciki na kaga wannan kenan dalili ne wanda yake tabbatar da macen da mijinta Allah ya masa rasuwa ya barta da ciki to idan ta aihu ta gama idda iddar da a Hausa ake kiranta ta kaba sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa wato ita mace wadda take mai ciki wadda Allah ya ba mijinta rasuwa kenan iddarta tana karewa da zaran ta haife ciki ko da bata samu tsarki game da jinin biki kenan in dai ta riga ta aihu shikenan ta gama idda ba maganar cewa sai jinin biki ya tsaya an gane ko sannan kuma wannan hadisi yana nuna cewa mace wadda take mai idda iddarta ta kaba idan Allah ya ma mijinta rasuwa ya barta da ciki kenan da zaran ta haife cikin to wannan ya halatta kenan masu neman aure su zo hira an gane kuma ya halatta a wannan lokaci a daura mata aure sai dai kamar yanda Ibn Shihab az-Zuhri Allah ya ji kansa yace ba na ganin laifinta ya aure amma mijin da ya aure ta ba zai kusance ta ba sai ta samu sarki dan haka mi anan mi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine take cewa wato wa amarani bi tazwiji in badali maza Allah ya umarce ni cewa in yi aure har in har ina son aure a yanzu ba dai shi bane ina iya kaga anan ta aihu ne take yanke a lokacin nan sai ta yi ado bazaure suka ringa zawwa hira shi Abu Sanabil sai ya ga cewa ga halin da take ciki sai ya ce a bata gama idda ba to da taje ta fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata tun lokacin da kika haife cikinki ai kin gama idda dan haka manzo Allah sai ya ce mata in a yanzu ma kika ga kina son yin aure ki aure ba laifi bane to dan haka kenan anan mai ciki wanda mijinta Allah ya masa rasuwa da zaran ta aihu to wannan ya halatta kenan a daura mata aure ko da bayan aihuwar wato da minti ɗaya ne indai ta samu wanda yake son ta sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin mace wato ta yi ado domin waɗanda suke masu hira aure in za su zo ta yi ado ta yi kwalliya yadda za ta kayatar su ta buge su amma malamai suka ce da sharaɗin kada a samu rufa-rufa shine tazwir an gane ko kar a samu kenan a tazwir shine ta bayyana da wata sifa wadda ba sifar ta ba kamar misali ko ta yi ƙarin gashi ko ta sanya wata huda fuska ta yi sha ya yi tsammanin farin mace ce ita kuma ba farin mace ce ba ko kuma ya kasance ta nuna wasu kaya na cewa ita mawadaciya ce alhali ita ko ba mawadaciya ba ce to wannan kwata-kwata baya halatta domin ƙarya ce da ha'inci kamar yanda wannan ɗabi'a ta koma ɗabi'ar wasu maza wanda mutum ya gama ce yana so zai je ya yi aron kaya ya je ya yi aron agogo ya je ya yi aron mota har ma gidan da zai kai mace sai ya je ya ɗau wani gida ya nuna cewa nashi sai in ya kai ta an samu wasu 'yan kwanuka sai ya mata wayo da dubara sai ya ce akwai wani gida can za su koma wannan gida rushe shi za a yi a gina a sake shi ko kuma kawai bai masa ba to irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na yaudara wanda kwata-kwata ba sa halatta to kamar yanda su matan aka haramta musu irin wannan abubuwa na tazwir ta nuna maka cewa ita kaza ce alhali kuma ba haka bane wannan kwata-kwata baya halatta amma ta yi ado kamar yanda yake a matsayinta wannan ba laifi bane kamar yanda ita a nan wato Subai'a ado ta yi bayan ta gama idda saboda waɗanda suke zawwa da zancen aure inda a ce yin adal laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta dina sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk lokacin da aka samu sabani kai ka ja ni na ja mi za a yi sai a koma nasi na shari'a kaga anan ita ta yi ado domin waɗanda suke masu hira aure a iya sanin da yake wajenta ta gama idda amma shi Abu Sanabil shi yana ganin cewa bata gama idda ba me yasa saboda shi ma yana da nasi to me za a yi sai aka koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbatar da cewa ta gama idda shine ubangiji ta'ala yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kai kana da hadisi ni ina da hadisi kai kace ga hujjarka ni nace ga hujjata to anan sai mu kai wajen waɗanda suke masana game da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su yanke mana hukunci su nuna mana wani hukunci ne wanda yake tabbatacce akan wannan masala sannan wannan hadisi bugu da ƙari yana nuna mana halaccin fitar mace ko da daddare ne in dai akwai amince ma hanya kenan kuma akwai dalili wanda ya sa ta fita wannan ba laifi bane in har dalili ya kama ko daddare ne mace tana iya fita kamar yanda anan ita Subai'a take cewa falamma qala li zalik jama'atu alayya thiyabi hina amsaytu fa ataytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'altuhu an zalik. Shi kuma lafazin amsaytu an ciro shi ne daga almasa, almasa shi kuma yana farawa tun daga wato shine bayan sallah ta asar kenan har izuwa kenan dare lokacin da mutum zai kwanta, wannan gaba daya ana kira shi masa. A lokacin nan ta fita ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan hadisi kenan zamu fahimci cewa iddar mace wadda Allah ya ma mijinta rasuwa indai ba ta da ciki kenan wata hudu da kwana goma ne, indai ba ta da ciki dole za ta lissafa wata hudu da kwana goma, amma in mai ciki ce kenan da zaran ta haife ciki shikenan ta gama idda. Sannan wannan hadisi kuma dalili ne daga cikin dalilan da suke wannan tabbatar da wajibcin yin idda ga duk matar da Allah ya ma mijinta rasuwa, dole ne ta yi wannan idda in tana da ciki a kai lokacin da za ta haife ciki, in ba ta da ciki dole sai ta cike wata hudu da kwana goma. Sannan wannan hadisi na nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sukan ba da fatawa alhali kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye. Kaga manzon Allah yana raye, shi Abu Sanabil yake ba Subai'a fatawar cewa wallahi ba za ki yi aure ba sai kin yi wata hudu da kwana goma, fatawa ce anan yake ba ta, kuma alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa duk abinda aka jahilta na ilimi ko na wani hukunci, to koda abu ne wanda ake jin kunya game da ambata shi, to dole ne a je a tambayi masana. Kamar yanda anan kasancewar ita bayan ta aihu adutarin da yi domin yan hira suna zauwa, to aka gaya mata cewa ai bata gama idda ba, kaga kasancewar ta je ta faɗa cewa nayi ado saboda masu hira suna zauwa, kaga abu ne wanda akwai jin kunya game da ambata shi. To amma da yake mas'ala ce ta ilimi wanda kuma dole ne sai an yi tambaya a fahimci menene hukunci anan, to dole ne a je a tambayi masana, kamar yanda ta je ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan na nuna mana komawa zuwa ga wanda yake mafi sani a lokacin da baka amince ba da fatawar da wani malami ya baka, sai ka je ka tambayi wanda kake ganin cewa ya fi shi bincike. Kamar yanda anan shi da ya bata fatawar cewa iddarta ai bata gama ba sai ta yi wata hudu da kwana goma, to anan sai ta hauko ne ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce kaji abinda Abu Sanabil ya faɗa mu. Manzon Allah ya ce a ai tun lokacin da kika haife cikin ki kin gama idda. To shine anan malamai suke cewa ar-ruju'u ila al-a'lam inda adam istika bi wannan bil futiya, duk lokacin da aka baka wata fatawa baka amince da ita ba, to kana iya zuwa ka tambayi malamin da kake ga yafi wancan malami sani da bincike akan hukuncen addini. Sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa bazawara ba a tirsasa ta akan yin aure sai in ta ga dama, me yasa? Domin manzon Allah me yace, mi tace cewa ta yawa amarani bit tazwiji in badali, manzon Allah ya umarce ni cewa in yi aure in har na ga ina so. To dan haka wannan gaba tana nuna cewa bazawara ba a tirsasa ta kenan, in ta ga ta tashi ta shirya tana buƙatar aure sai ta yi aure, sai dai a bata shawara cewa wance ya kamata ki aure, zama haka nan ba naki bane, amma na a tilasa ta kuma haifinta ba zai tilasa ta ba. To akan wannan matsala malamai sun yi sabani game da iddar ita mace mai ciki, abinda ya kai su ko yin sabani saboda waɗannan ayoyi guda biyu wanda kowace aya lafazi ne wanda yake gamamme, tunda ita waccan aya da Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna, mata masu ciki ajalin gama iddarsu Ubangiji ta'ala ya ce haife cikinsu. Kaga wannan babu bambanci tsakanin macen da aka saka ko macen da mijinta Allah ya masa rasuwa, tunda kawai Allah ya ce mata masu ciki ajalin gama iddarsu haife cikinsu. To ita ma waccan aya da Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, waɗanda aka karbi rayuwarsu daga cikinku suka mutu suka bar matansu, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan mata su yi jira ga kawunansu wata hudu da kwana goma. Kaga ita ma wannan aya ba bambanci tsakanin mace mai ciki da wanda ba ta da ciki, in mijinta Allah ya masa rasuwa sai ta yi wata hudu da kwana goma. To dan haka wasu malamai da suka kalli waɗannan ayoyi guda biyu, wanda kowane lafazin ayar lafazi ne wanda yake gamamme, ba bambanci tsakanin mai ciki da wanda ba ta da ciki, sai suka ce in mace Allah ya ma mijinta rasuwa tana da ciki, za ta yi idda bi abu adil ajalai, ma'ana ajalin da yafi nisa. Yanzu misali, in mijinta Allah ya masa rasuwa in tana da ciki, to in ta aihu bayan mutuwar mijinta misali da sati guda ko da wata guda, to iddarta ba za ta kare ba sai ta kai cikar wata hudu da kwana goma. In kwa tana da ciki, sabon ciki ne bai jima ba, mijinta Allah ya masa rasuwa, wata hudu da kwana goma ya zo ya wuce ba ta aihu ba, to ba maganar gama iddar sai ta kai lokacin da za ta aihu. An gane ko? Ajalin da ya fi nisa suka ce kenan shi ne ƙarshen gama iddarta. In haife cikin shi ya fi nisa, to iddarta ba za ta kare ba sai ta haife ciki. Misali tana da cikin wata ɗaya, Allah ya ma mijinta rasuwa, to sai ta kai lokacin da ta haife cikin wata tara. An gane ku? Ko kuma daman cikin ya tsufa, tana da ciki wajen wata takwas ko wata tara bayan mutuwar miji ta ke yanke ta aihu, to idda ba za ta kare ba sai ta cike wata hudu da kwana goma. Haka wasu malamai suka tafi, domin kowane lafazi lafazi ne wanda yake gamamme. Illa kasancewar malamai sai suka keɓance ita waccan aya gamewarta na wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, da wannan hadisi na Subai'a al-Aslamiyya. Tunda anan Subai'a al-Aslamiyya bayan mutuwar mijinta Sa'ad ba a dau lokaci ba ta aihu, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mata cewa tun lokacin da kika aihu ki san da cewa kin gama idda. Dan haka kenan a cikin sai ka ware mace mai ciki daga cikin karkashin waccan aya da ta nuna iddar matar da mijinta ya mutu wata hudu da kwana goma, kenan banda wanda take mai ciki, in mai ciki ce kenan haife cikinta. An gane ko? Haife cikinta shi ne, in kafin a cika wata hudu da kwana goma ta aihu shi kenan idda ta kare. Idda ta kare. In kuma sai bayan wata hudu da kwana goma ma, to idda ta dai ba za ta kare ba sai ta haife wannan ciki. Al-hadithu al-hadi wal 20 ba'da al-thalathmi'a an Zainab binti Ummi Salamah radiyallahu anha annaha qalat توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها فدعت بي صفرة فمسحت بي ذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. Wato Zainab diyar Ummu Salama, wadda ita Zainab abula ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma diyar dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne na shayarwa, domin Abu Salama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mace ɗaya ta shayar da su. Kenan diyar matar shi ce Ummu Salama, ma'ana abula shi ce, kuma diyar dan uwan shi ce bugo da kari dan uwa wanda yake na shayarwa. Zainab take cewa tuwaffiya hamimun li ummi habiba, wato wani makusancin Ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa rasuwa. Idan aka ce alhamim, wato shine masoyi wanda yake na kusa da kai, an gane ku, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wala yas'alu hamimun hamima, idan aka ce hamim kenan in ma ka ce masoyi ko kuma ka ce dan uwa wanda yake na kusa. To kamar yadda yake cikin riwaya a cikin sahihain, wato makusancin Ummu Habiba wanda Allah ya masa rasuwa shine wato mahaifinta kenan Abu Sufyan, mahaifinta Abu Sufyan shine Allah ya masa rasuwa, domin ita Ummu Habiba diyar Abu Sufyan ce, wanda kuma matsayinta mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Zainab take cewa tu wufiya hamimun li ummi habiba, wato wani makusancin Ummu Habiba Allah ya masa rasuwa kenan mahaifinta Abu Sufyan. Fada'atu bi sufra, wato sai ta sanya a zo mata wato da wani turare wanda yake gauraye. Idan aka ce sufra shine turare wanda aka hada kala-kala aka gauraya shi. Da aka zo mata da wannan turare, fa masahatu bi zira'iha, wato sai ta shafe da matsanta. Idan aka ce zira, wato shine damtse, an gane ko, idan aka ce damtse daga nan tsintsiyar hannu kenan, nan abinda ya zo nan shine ake kiran shi damtse kenan, zira shine. Yace fa masahat bi zira'iha, sai ta shafe da matsanta. Fa qalat, sai take fada domin nuna hikima da sababin abinda yasa ta sa aka zo mata da turare ta shafa. Tace innama asna'u hadha, kusan da cewa kadai nayi haka, li anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, baya halatta ga duk matar da tayi imani da Allah da ranar kiyama, an tahudda ala mayyitin fawqa thalathin, tayi takaba ga wani mamaci sama da kwana uku, illa ala zawjin, sai dai idan mijinta ne, arba'ata ashhurin wa ashra, za ta yi idda ta takaba tsawon wata hudu da kwana goma. Anan ya kamata mu fahimci me ake nihi da idda. In aka ce idda kenan shine mace ta nisanci dukkan wasu kayan ado, an gane ko, kaya waɗanda suke na kwalliya kamar su turare, su wani jambaki, su kwalli da sauransu, su kunshi na lalle da wani kitso na ado da sanya tufafi waɗanda suke kyawawa na ado, kamar yadda ƙarin bayani zai zo. Idan mace Allah ya ma makusancinta rasuwa, ɗanta ko wani wanta ko wani kananta, wani dai wanda yake makusanci, to ba laifi bane ba ta yi idda ta takaba, ma'ana takaba, me ake ni da takaba? Nisantar kayan ado, za ta iya nisantar kayan ado tsawon kwana uku ko ƙasa da kwana uku, amma baya halatta ta dura akan kwana uku. Da haka anan ita Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda da mahaifinta Allah ya masa rasuwa Abu Sufyan, sai ta nisanci dukkan wasu kayan ado ba don komai ba, saboda samun sauki game da musibar da ta same ta ta mutuwar mahaifi. Shine a lokacin nan da aka samu kwana uku da ya cika, sai ta sanya aka kawo mata turare, wanda turare ne gauraye waɗanda ake haɗa shi domin ya yi ƙamshi. Shine a nan da aka kawo mata, sai ta ɗauka sai ta shafe da matsanta. Da ta shafe sai take faɗa musu, ta ce na yi haka domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama, an tahudda ala mayyitin, ma'ana ta nisanci kayan ado a sababin mutuwar wani, fawqa thalathin, sama da kwana uku, illa ala zawjin, sai dai idan mijinta ne Allah ya masa rasuwa, to wannan za ta nisanci kayan ado arba'ata ashhurin wa ashra, tsawon wata hudu da kwana goma. To wannan hadisi yana nuna mana cewa idda ta takaba abu ce wadda aka shar'anta gama wanda yake ba miji ba, an gane ko, an shar'anta mace tana iya kaurecewa kayan ado domin ta samu hutun zuciya, musibar da ta same ta ta dan sauƙaƙa kenan tsawon kwana uku. Kwana uku shine gaya, ko ƙasa da kwana uku a sanadiyar mutuwar mahaifi, ko mutuwar ɗa, ko mutuwar wa, ko mutuwar ƙane, ko wani dai wanda yake na kusa. to mace za ta iya nisantar kayan ado ta yi ta kaba kwana ɗaya ko wuni biyu ko kuma uku, amma baya halatta ta dura akan kwana uku. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan duk matar da Allah ya mamujinta rasuwa kenan wajibi ne akan ta za ta nisanci kayan ado tsawon wata hudu da kwana goma, kamar yadda anan me yace illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra, sai dai idan mijinta ne Allah ya masa rasuwa to dole ne za ta yi ta kaba tsawon wata hudu da kwana goma. Sannan wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa mace mai ta kaba baya halatta ta shafa turare, kenan sai ka hada da mai wanda yake mai kanshi baya halatta ta shafa, sai dai irin man da ake kiran shi vaseline, kenan wannan ba laifi bane saboda ba shi da karshi. Sannan haka duk wani turare, wani sabulu wanda yake mai kanshi baya halatta ta yi wanka da shi, sai dai a nemi irin waɗannan sabulla waɗanda ba su da turare. Sannan duk abin da ya shahi irin su jambaki, irin su jagira, irin su lalle da sauransu duka baya halatta ta yi. Me yasa? Saboda dukkan su kayan ado ne. Wannan kuma na nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mazansu da matansu suke da kokarin wato tabbata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su yi abu a aikace irin yanda suke riko da sunna. Kaga mahaifinta ne Allah ya masa rasuwa, ran da kwana uku ya cika da mutuwar mahaifin, sai ta sanya aka kawo mata turare sai ta shafa, sai ta ce nayi haka dan ku san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mace ta yi ta kaba akan a sababin mutuwar wani saboda kwana uku, sai dai idan mijinta ne kenan za ta kaurace ma kayan ado tsawon wata uku da kwana goma. Sannan wannan kuma na nuna mana rahama ta Ubangiji subhanahu wataala game da bayinsa, yanda Allah ya sanya mana hanyoyin da za mu bi domin mu sauƙaƙa abinda muka samu kanmu a ciki na damuwa na musiba. Saboda kasancewar misali yanzu mace Allah ya ma mijinta rasuwa, wannan mahaifinta rasuwa ko wani wanda ko wani kananta da sauransu, a ce sai ta zo ta yi ado, wannan kasancewar akwai ƙarin damuwa akan wannan yanayi. To amma anan tana iya nisantar kayan ado amma kada ya wuce kwana uku, wanda sabani a yau in kan rausu mata suna lullubi suna sanya hijabi mutuwa aka musu, za su sanya wannan hijabi baya wuce kwana uku, da zaran an wuce kwana uku kuma sai a cire a yadda, a wai a wannan lokaci ne za a koma zuwa ga Allah. Shi kuma abinda aka shar'anta lalle kayan ado ne kina iya nisanta amma kar ya wuce kwana uku, sai dai idan mijinki ne Allah ya masa rasuwa. الحديث الثاني والعشرون بعد الثلاثمائة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب أسد ولا تقتهل ولا تمس ديبا إلا إذا طهرت نبضة من قسط أو أزفار العصر ثياب من اليمن فيه بياض وسواد والنبضة الشيء اليسير والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء والأزفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظ وقيل هو إدر أسود القدعة منه تشبه الزفر. واتو لغا أمو عدية الله إنكار أمت يدى تكي تشي والليم زعن الله صلى الله عليه وسلم يافد لا تهد امرأة زعن الله يتشي لا تهد امرأة على ميت فوق ثلاث واتو متشي بايا حلتا تيتكبا معنا تنسان شكاين أدو ala mayyitin a sababin mutuwar wani fauka salasin sama da kwana uku. Ala mayyitin kenan domin mutuwar wani baya halatta ta nisanci kayan ado fauka salasin sama da kwana uku. kenan kwana uku ya halatta da kasa da kwana uku, amma sama da kwana uku haram ne. Sai ya ce illa ala zaujin, sai dai in akan mutuwar mijinta ne, arba'ata ashhurin wa ashira, to za ta nisanci kayan ado tsawon wata hudu da kwana goma. Sai ya ce wala talbasu sauban masbugan, maza Allah ya ce ba za ta sanya tufafi waɗanda yake rinanne, duk wani tufafi wanda yake rinanne ba za ta sa ba, saboda daman shi rini da ake ma tufafi saboda mai, saboda kyau kenan, kaya ne wanda yake na ado. Sai ya ce illa thauba asbin, wato sai dai tufafin da ake kiran shi asu, wanda saka ce ta birnin Yaman, wanda kasancewar zaren ake rina shi kafin a saka, idan aka saka sannan kuma zai zamanto kala-kala, kenan wani nau'i ne na saki na zane da ake yi a birnin Yaman. Shine malam yace ala asu thiyabun min al-Yaman fihi bayadun wa sawad, wani tufafi ne da ake sakawa a birnin Yaman wanda a jikinsa akwai fari akwai baki, kenan aka rina shi kala-kala sannan kuma sai a saka shi. To shi wannan akan sanya shi, amma ba na ado bane ba, ba kaya bane ba wanda an yi sa takalas saboda ado, shi nau'in saka shi haka yake. Shine sai yace wala taktahil, maza Allah yace kuma ba za ta sanya kwalli ba, an gane ko, wala taktahil ba za ta sanya kwalli, domin me yasa? Kwalli shi ma kayan ado ne, kenan anan sai ka hada da dangin shi su wani jagira, su wani jambaki da sauransu duka baya halatta. Wala ta masu ɗiba, kuma ba za ta shafa turare ba, illa iza ɓahurat, wato sai idan ta samu tsarki daga jinin al'ada, an gane ku, nubzatan min usdi, wato shi ne manzon Allah ya ce takan iya shafa wani ɗan yanki min usdi na turaren da ake kiran shi al-usud. Idan aka ce al-usud, wato nau'i ne wanda yake na turare, wanda kenan mata sukan yi amfani da shi idan sun gama jinin al'ada domin gusar da ruyi wanda yake na jinin al'ada. Sai ya ce au al-ghufar, al-ghufar wani nau'i ne shi ma na turare, wanda duk da cewa malam ya ce la wahida lahu min lafzi wa kila huwa idrun aswad, a wata fada suka ce wato bakin turare ne, wanda kuma yana kama da wato shi ne farce, an gane ku, shi ne ake kiran shi azfar. Wannan ba laifi kenan mace in ta gama jinin al'ada, ko da tana cikin idda ta takaba, to za ta yi amfani da wannan turare domin gusar da wari wanda yake na jinin al'ada, tare da cewa shi azfar kin shi turare ne wanda yake na hayaki, wanda mata suke turara shi kenan a lokacin da suka gama jinin al'ada, to wannan shi kadai ne aka yi mata rangwame. Me yasa? Saboda wannan turare an yi shi ne domin gusar da wani wari, ba dan ado ba aka yi shi. A takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa takaba tsawon wata da hudu da kwana goma ga duk matar da Allah ya mata yama mijinta rasuwa, wannan abu ne wanda Allah ya shar'anta, tunda ta ce illa ala zaujin, manzon Allah ya ce sai dai idan miji ne, to za ta yi takaba tsawon wata hudu da kwana goma. Sannan kuma wannan hadisi yana kara fa'idan tadda mu, kamar yadda wancan hadisi da ya gabata na Zainab yar Ummu Salama, wanda ita Ummu Habiba da mahaifinta Allah ya masa rasuwa, da aka cika kwana uku sai ta dau turare ta shafa, tace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa baya halatta mace ta yi takaba akan mutuwar wani sama da kwana uku, sai dai idan mijinta ne. Sannan wannan hadisi kenan shine dalilin da yake nuna duk wani abu wanda yake na kayan ado, mace mai takaba haramun ne ta kusance shi, dole ta nisance shi, sai dai kawai tufafin da ba a lissafa su a cikin kayan ado, to wannan ba laifi bane ta yi amfani da su. Dan haka kenan anan muke so mu gane, in dai aka ce takaba kenan shine nisantar kayan ado. Idan aka ce kayan ado akwai turare, akwai kulli, akwai kundigga kamar irin su warware da sarka da dan kunna da sauransu, da duk wasu tufafi waɗanda suke kyawawa, da duk wani kitso wanda yake na ado da sauransu, dole mace za ta nisance wannan tsawon wata hudu da kwana goma. Sannan abu na biyu kamar yadda ya gabata a hadisi na farko, duk macen da take cikin takaba ba maganar zancen aure sai ta kai lokacin da ta gama takaba. An gane ko? Abu na uku, duk da cewa shi akwai sabani a wajen malamai, amma a magana mafi rinjaye, abu na uku ga mace mai takaba, gidan da Allah ya ma mijinta rasuwa dole za ta ci gaba da zama a wannan gida sai an kai cikar wata hudu da kwana goma. In mai ciki ce sai an kai lokacin da ta haife cikin sannan ya halatta ta bar wannan gida. To amma maganar cewa ita mace mai takaba ba ta wanka sai sati-sati, ko kuma kasancewar misali in mijinta Allah ya masa rasuwa wai ba za ta shiga takaba ba sai ranar Juma'a. Sai ranar Juma'a za a turo wata tsohuwa ta koya mata wasu karatuttuka na shaidani, sannan wai a ran nan ita ce za ta sanya ta takaba. Misali yanzu mace in rana Asabar Allah ya ma mijinta rasuwa, wai ba ta shiga takaba ba sai a ranar sai Juma'a ta zo sannan za a sanya ta takaba. Ita kwa shiga takaba, mutuwar miji shine shiga takaba. Kamar yadda idda ta saki da zarin mace ta samu labarin an sake ta, daga wannan lokaci ta shiga idda. Idda ta saki, ba maganar cewa sai wata mata ta zo ta sa ta wannan idda. Wannan duka al'adu ne waɗanda sun ci karo da addini. Kwata-kwata baya halatta, da zarin mijinta Allah ya masa rasuwa to ta shiga takaba. Wanka in su goma za ta iya yin wanka a yini ba a hana ta ba, illa kasancewar in za ta yi wanka ta yi wanka da sabulu wanda yake baya da turare. Amma maganar cewa sai Juma'a za ta ringa wanka, wannan maguzanci ne kamar yadda zai zo a wannan hadisi na gaba. Al-hadisu sadisu wal ishiruna ba'da salasimiya an ummi salamata radiyallahu anha annaha qalat ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya rasulallah inna ibnati tuwfiya anha zawjuha wa qad ishtakat 'aynuha afa nukashshiduha fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la marratayn aw thalatha thumma qala innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr وقد كانت إهداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب رضي الله عنها كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت هفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو غير فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتؤدى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من ديب أو غيره الهفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك بها به جسدها. Wato Ummu Salama Allah ya karamata yadda take cewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah inna ibnati tuwfiya anha zawjuha tace lalle diyata mijinta Allah ya masa rasuwa wa qad ishtakat ainuha idanunta kuma ba su da lafiya ma'ana ciwon ido take afa nukashiduha tace ya rasulullah shin yanzu ya halatta mu je mu sanya mata kwalli saboda ba ta da lafiya idan ta yana ciwo. Wannan na nuna mana cewa baya halatta mutum ya bigi gaba ya aikata wani abu wato sai yana da sani a kan shi. Kaga anan ta jahilci shin ya halatta mai takaba in ba ta da lafiya tana iya sanya kwalli ko baya halatta ta sa, shine sai da taje ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah inna ibnati tuwfiya anha zawjuha lalle diyata mijinta Allah ya masa rasuwa wa qad ishtakat ainuha tace idanunta ko ba su da lafiya ma'ana tana ciwon ido afa nukashiduha shin zamu iya sanya mata kwalli na ciwon ido. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la manzon Allah yace a'ar manzon Allah sai da ya maimaita su biyu ko su uku ya ce la domin ya karfafa musu cewa baya halatta. ثم قال sannan sai manzon Allah yace innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr kusan da cewa fa idda wata hudu da kwana 10 ne fa kacal ba wani zamani bane ba wanda yake mai yawa an gane kuma manzon Allah ya nuna mata kankantar abu yace innama hiya kusan da cewa ita fa takaba wa arba'atu ashhurin wa ashr wata hudu da kwana 10 ne kawai ba za a iya hakurin shafar sanya kwalli tsawon wata hudu da kwana 10 وقد كانت إهداكن في الجاهلية مزان الله يجي كسان دا چه وطيرك الجاهلية كافي مسلمج ترمي بالبعرة على رأس الهود سي إدن شكرا تاجكا ذات دم كاشر راكوني سي تجيبا شبايا وانا ينا نونا الجاهلية كافي مسلمج تكبا شكرا بداج da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da wannan addini ubangiji ta'ala ya rangwamta mu a bayin sa wata hudu da kwana 10 wanda wannan yana nuna mana musulunci ba komai bane ba na jahiliya musulunci ya sanya kafa ya rushe duk wani abu wanda yake mara kyau shine musulunci yake rugaje shi wani abu wanda kuma yake da kyau akwai hikimomi a karkashin shi to musulunci sai ya tabbatar da shi in wanda za a masa kuskure ma ne a gyara masa gyaran fuska musulunci sai ya gyara masa fuska wannan yana nuna tun kafin musulunci ma akwai yin takaba amma musulunci da yazo sai ya rangwamta maimakon da shekara guda ake musulunci sai ya dawo da takaba wata hudu da kwana 10 kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj to wata hudu da kwana wata shekara guda ne a jahiliya shine manzo Allah yake cewa wa kanat ihda kunna fil jahiliya kusan da cewa dayar ku a jahiliya ta kasance tarmi bil ba'ra ala ra'sil haul ta kan yi jifa da kashin rakumi idan shekara ta cika wannan jifa da zafi da kashin rakumi shi yake nuna cewa da garan nan ta fita daga takaba Zainab Allah ya kara mata yadda sai take bayyana mana kanatil mar'a tace mace ta kasance izatu wufiya anha zawjuha idan mijinta Allah ya masa rasuwa a jahiliya dakhalat hifshan wato sai ta shiga dan wani sukurkurin daki wanda bai wuce ramun kura ba in aka ce alhifish shine malam yace albaytu sagirul haqir dan karamin daki wanda bai wuce gwadala ba daki ne ake yin shi dan karami duka bai wuce ramun kura haka za ta shiga ta musu a cikin wannan daki shine yace dakalat hifshan sai ta shiga wani dan karamin daki wala bisat sharraf yabiha kuma mummunan tufafi wanda yafi kowanne tufafi rashin kyau a cikin kayan da shi zata sa kaya waɗanda suke marasa kyau ciccirarru masu dauda su zata sa walam tamassatiban kuma ba maganar ta shafa turare wala shay'an ko wani abu na kayan ado hatta ta murabi hasana sai ta yi shekara guda sai ta wuce shekara guda sai shekara ta cika in shekara ta cika an gane ku wala shay'an ma'ana duk wani abu ba za ta shafa ko wanka ba ta yi sai an yi shekara guda ba maganar shafa turare ba maganar wanka ba maganar gyaran jiki sai an yi shekara guda kuma tuta bi dabba in shekara ta cika sai a zo mata da wata dabba himar ko a zo da jaki au shatin ko karamar dabba tunkiya ko akuya au dairin ko a kawo mata wani tsuntsu fataftabu bihi sai ta goga jikinta da shi ta ringa goga wannan jikin a jikinta ta ringa goga jikinta ko tunkiya ce ko akuya ko wani tsuntsu shine malam yace fataftabu bihi ai tadluku bihi jasadaha ta goge jikinta da shi duk wannan dauda shekararren dauda a jikinta za ta goga ma wannan dabba Zainab tace fa kallama taftabu bi shay'in illa mata kadan ne abinda ita wannan mata za ta goga jikin shi jikinta a jikin shi face sai ya mutu saboda wannan dauda da wannan datti da wannan wari wanda yake jikinta Abiyazu billahi tsuntsun da za a kawo ko tunkiya ko akuya ta goge jikinta a jikin shi to kalla ne duk abinda ta goge jikinta a jikin shi sai ya mutu ko da jiki ne saboda daudar da take jikinta thumma takhruju sannan sai ta fito daga wannan daki fatu'u da ba'ara sai a bata kashin rakumi fatarmi biha sai ta jefa shi haka wa in ta jefa shi menene hikima a wajen su cewa wannan abu ne mai sauki akan haƙƙin miji. Shekara guda ta yi ba maganar wanka, ba maganar wanki, ba maganar canza kaya, ba maganar shafa, duk wani abu ta kaurace masa, kuma a ɗaki, ɗakin da bai wuce ba ramin kura, ɗaki ne wanda yake yakunci, kawai haka za ta je ta zauna a cikin wannan ɗaki ba maganar fita sai ta shekara guda. Wanda shi ne ya ce thumma turaji'u ba'du ma sha'at min dibin aw ghayri, sannan bayan shekara ta cika ta fito kenan ta yi jifa da wannan kashin raguni, a wannan lokaci sai ta koma ma duk abin da take so na shafa turare da kayan ado da sauransu, daga ran nan ta gama ta kaba. To da yake musulunci addini ne wanda yake mai sauki, maimakon shekara guda Ubangiji ta'ala sai ya takaita wata hudu da kwana goma shine wato idda ta takaba. Kuma sannan a cikin wannan wata hudu da kwana goma kaga iya abinda aka haramta mata kayan ado, irin su turare, irin su kwalli, irin su jambaki, irin sanya tufafi, waɗanda suke na ado su ne aka haramta mata. Ba a haramta mata yin wanka ba, ba a haramta mata ba cewa kawai sai dai ta zauna a ɗaki ba maganar fita. Kai fita waje ma in ya kama tana iya fita ta je ta yi wani sha'aninta ta dawo, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba insha Allah. To amma a nan sai ya zamanto abu ne wanda yake akwai gunci a kan shi. Kaga irin al'adun da ake cikinsu a yau al'adu ne na maguzanci, cewa mai ta kaba ba ta wanka sai sati-sati, kuma ba maganar a kame mata sai a sati ne za a kame mata kai. Sannan kuma da kasancewar hatta da al'adu a yau tsayin tufafi take zama a cikinsu, kuma na daga cikin al'adun wai ita mai ta kaba ba a barin karta sake rana ta hudu tana waje, kuma karta sake rana ta fada tana waje, dole sai tana kunshi a cikin daki ba maganar kwana a waje. Sannan kuma hannu suka zo suka hada ta, wai ba ta rabuwa da huta, da kowane lokaci sai da huta a hannunta. Sannan kuma wasu a cikin ɗabi'unsu da al'adunsu wai hannu sai tana riƙe da wuka, ko me za ta yanka da sauransu. To inda za ka tambayi mutane al'adun wajensu game da takaba, za ka ji abubuwa na mamaki, abubuwa waɗanda suke na jahiliya. Don haka a taƙaice, kawai in aka ce takaba, da zaran mace Allah ya ma mijinta rasuwa, daga wannan lokaci in ma kaya ne na ado a jikinta za ta tube su, ta sanya kayan da dai ba za a ce kaya ba ne waɗanda suke na ado. Ko da kaya ne rinanne, in dai ba na ado ba ne to ba laifi ba ne takan iya sawa. Sannan ba a hana ta wanka, ba a hana ta wanki, an hana ta ne ta shafa turare da su lalle da wani kitso na ado da shi da jagira da sanya kwalli da sauransu, dole za ta kaurace ma waɗannan abubuwa. Kuma ba a hana ta ba fita in har ya kama ta fita. Sannan abu na biyu shine ba maganar zancen aure sai an cike wata hudu da kwana goma in ba ta da ciki. Sannan abu na uku shine ba maganar ta kaura daga gidan da mijinta Allah ya masa rasuwa sai an kai lokacin da ta gama ta kaba. Wannan shine kadai abin da Allah ya shar'anta, kamar yadda insha Allah a darasi mai zawa za mu yi karin bayani takaitacce akan haka. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.